yanzu da muke magana rana ce ta Juma'a yau tara ga watan al-Muharram jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alif dari 447 wanda yake daidai da yaumuna uku ga watan bakwai shekarar 2025 miladiya ko hudu ga wata ko a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Darul Qur'an dake nan dan yan uwa samina ka yau zamu batu ne dangane da abin da ya shafi ibadar da ta shafi musulmi baki daya Allah muke roƙoi mana jagoranci na alheri yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwar ya daidaita wasu abubuwa bisa tsari na halitta ya kuma fifita wasu akan wasu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na fifita wani abu akan wani abu akwai fifita wasu lokuta akan wasu don samun amfani ga su bayi da sadaukarwa da samun abubuwa na alkhairi waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai yi musu a cikin waɗannan lokuta masu albarka. Yau muna tara ga wata, wannan wata na al-Muharram wata ne mai tsohon tarihi a musulunci, yana ɗaya daga cikin watanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin Al-Qur'ani cewa suna da alfarma ba a yaƙi a cikinsu. Cikin faɗin Allah ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun shurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum har zuwa ƙarshen ayar. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadithin Muslim yana cewa a Bukhari da Muslim yana cewa inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, zamani yana jujjuyawa tun ranan da Allah ya halicci sammai da ƙasa baki ɗaya. Manzon Allah yake cewa watanni 12 ne a shekara, a cikin watanni 12 nan akwai guda hudu masu alfarma. Sai manzo Allah ya ce thalathatun mutataliyat, guda uku a jere suke, akwai al-Muharram na akwai Dhulqa'ada akwai Dhulhijja akwai watan al-Muharram. Sai manzo Allah ya ce wa rajabun mudar baina Jumada wa Sha'ban, da watan Rajab wanda yake tsakanin watan Jumada al-akhir da kuma watan Sha'ban. Waɗannan kwanaki suna da ainihin wato alkhairi kwarai da gaske a wurin musulmi. Yau muna tara ga wata, al'asli shi ne yin azumi a ranar 10 ga wata wanda ake cewa ranar Ashura. Wannan shi ne abin da musulunci ya sani, shi ne abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa tsarkaka suka rayu a kai kuma suka mutu a kai. Ba wata sirki ta bid'a ko wani abu wanda yake na gargajiya ko na al'ada wanda ake aiwatarwa a musulunci ba wannan ba. Duk wani abu da za a shigo da shi an shigo da shi ta bayan gida ba ta ainihin wato kofar gida ba. Wannan rana ta 10 ga wata tana da ainihin wato tarihi, ita ce ranar da ake ranar Ashura. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Da ya isa wannan gari sai ya tadda Yahudawa suna yin azumi a ranar 10 ga wata na al-Muharram. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su, me yasa kuke yin wannan azumi? Sai suka ce ai yau ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya tserar da Banu Isra'ila da annabi Musa daga sharrin Fir'auna. Don haka annabi Musa sai ya azumci wannan yini domin godiya ga Allah. suka ce mu ma muna abintan wannan yini don godiya ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su lalle mu mun fi ku cancantan annabi Musa mun fi ku dacewa da annabi Musa alaihi salam sai manzon Allah ya azumi kuma ya umarci mutane da su yi azumi yana cikin sahih al-bukhari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci yana aikawa da sanyin safiya zuwa garuruwa da ƙauyuka na mutanen garin Madina yana sa ana shela ana cewa man kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu duk wanda ya kasance ya wayi gari yana azumi to ya cika azuminsa wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmi duk wanda ya wayi gari yana mai cin abinci to ya ƙara shi wannan yinin da hanyar yin azumi an gane wannan kidan kaga a farko azumin ashura ma wajibi ne a farko musulunci kafin a farlanta azumi azumin ashura wajibi ne suka ce fa kunna ba'da zalika nasumu sahabbai suka ce bayan haka sai muka kasance muna azumtan wannan yini ونصوم صبيان الصغار كما منا ساء أم قنانا ما سنا ين أذن من رانا جماعة جيد لمسلم شيئ كرم يارو أقول يد شيء أبن ذي نأديني يسا ونن أرن سواء بوتن ألا يكي كيف نجعل لهم اللعبة من العهن سيم مسلم أبن مواتا دقائن مواتو أو دقاء فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه إذا يروي فرق كم يأتي يوما سيو باش وانا أربي بي كو أبن نمك هالا سيرين قواتا لشي سيئت ويجي مسا هنكي وانا حديث الإمام البخاري دا مسلم سكر ويجوشي هني إلا يوقت صحيح مسلم أقوى حديث أبو قتادة الأنصاري ألا مدوك هنسر كي يتارى مش يدع أبو قتادة صحابي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو قتادة كتشوى أنت مبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال بقمان أذن من ين عاشوراء قوم قوتا المحرم سيما الله أن لا يشي وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها فلا لرجم ون أذن نين عاشوراء ina fata ina sarai Allah madaukaki zai kankarewa mutum zulubin shekarar da ta gabata shekarar da ta gabata ta 1446 Allah ta'ala zai kankare maka zulubanka na wannan shekara Allah ka samu na ciki kuma ina fata mun gane wannan kaga wannan shine asali kuma shine abin da musulunci ya sani sai dai malamai suka ce bayan wannan akwai hadithin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Abdullahi dan Abbas ne yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza kana al'amul muqbil idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa insha Allah in Allah ya so صمنا اليوم التاسع صمنا اليوم التاسع زام أذن شيوشي رانر ترى قوتا تونن النبي صلى الله عليه وسلم يا فاري ونن أذميني صبري سابا ويهوداوا أنقال ونن دلما ما ينالك السنطار الدين منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم شيني يتابع ويهودا وأكن أبن جسكي تند يهودا وانا أذنك ونرانا كعاشورا سيمن ظن الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يرام سابع بس شكرا ميزوا إذن الله يا كيم من رأي تزام أذنك ونرانا كترق وتا الله أكبر shiku annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamto bai kai wannan shekarar ba Allah madaukakin sarki sai ya masa wafaci sai ya zama sunna ne a musulunci ka hada ranar yaushe tara ga wata da goma ga wata a matsayin me a matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taqririya wajen yin azumi kada mafi cikin azumin ashura shine ka azumci ranar tara ga wata da yaushe ranar goma ga wata waɗannan su ne kwanakin da suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi ne abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato bayyana don haka jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu azumci wannan yinin na yau ko da ka tashi ne in dai za ka iya ɗore to gwara kai yau tara ga wata gobe goma ga wata Allah ka sa ni a sa'a Allah kuma karɓa mana wannan kenan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu kiyaye wannan ka'idar to sai malamai suke cewa a wannan azumi na ashura akwai mataki na biyu da mataki na uku da kuma na hudu mun ce matakin farko wanda shine wanda yafi kowanne shine mutum ya azumci tara da goma ga wata ko na biyu kuma shine mutum ya azumci yinin ashuran kadai misali yau baka yi azumi ba amma gobe asabar idan Allah ya kai mu sai ka azumci yinin ashuran kadai wannan ya halatta kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama akan tsirai kun gane wannan kenan in baka da halin yin azumi yau to sai ka tashi da azumi gobe idan Allah ya kai mu sai zama kayi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato shar'anta an gane mataki na uku sai malamai suka ce shine mutum ya azumci tasu'a da ashura da kuma mene alhadi ashar ranar sha ɗaya ga wata kai azumi nawa kenan azumi uku dama daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana kamar yadda sahabi Abu Huraira ya rawaito cewa manzon Allah ya mun wasiya akan abubuwa guda uku daga ciki ya ce mun in dinga yin azumi kwaya uku a kowane wata dan haka sai kai niyya guda biyu kenan niyyan tasu'a da ashura da kuma niyyar yin azumin nawa azumi uku na kowane wata sai ka ƙara da yaushe yini nawa na goma sha ɗaya ga wata idan ka kai azumin ka guda uku da kowane wata sannan kuma ka samu ladan tasu'a da ashura duka Allah madaukakin sarki sai ya baka waɗannan ladan da ke baki ɗaya jama'a ina fata mun gane wannan dan haka malamai suke cewa kaga anan sai su sami ainihin wato ladan wannan azumi baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda yake halin tafiya babu laifi ya iya yin wannan azumi saboda fadalansa matukar dai ba zai sha wahala ba ko ba zai wahalshe shi ba saboda dama ce sau ɗaya a shekara in ta riga kuma ta wuce to lalle wannan damar yana da wahala ta ƙara dawowa wannan maganar cewa a azumci yinin tasu'a da ashura da sha ɗaya ga wata yana daga cikin abin da aka rawaito ko aka nakalto daga malamai su Ibn Qayyim da Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya gafarta musu su ma sun rawaita daga ainihin wato magabata mun ce da biyu shi ne mutum ya azumci tasu'a da ashura wanda shi ne abin da sunna ya tabbatar da shi ko shi kuma na uku shi ne ka azumci ranan ashuran kadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon azumtan wannan rana ya ku jama'a musulmi mu dinga yin kokari muna dacewa da irin waɗannan lokuta na waɗannan ayyuka na alkhairi ba dan komai ba sai dai bawa a hanyarsa ta zuwa ga Allah yana da buƙatan irin waɗannan kyawawan ayyuka waɗanda za su ɗaukaka darajarsa su samar masa da ainihin wato alkhairi mai ɗimbin yawa yayin da ya kama hanyarsa ta zuwa ga Allah domin ya sami sauƙi domin kuma ya sami ainihin wato lada a wurin Allah subhanahu wataala. Kaduba dai wannan azumi kamar yadda ainihin wato Imam Muslim ya rubuta da wannan hadisi haka nan da Imam At-Tirmidhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina fata Allah zai kankare zunuban shekarun da targa ta gabata. An gane wannan Allah ta'ala ya kama da shi. Bayan mun yin jama'a yana da muhimmanci kware da gaske ya zama cewa muna sanya ƴaƴanmu suna yin wannan azumi. Muna sanya ƴaƴanmu suna yin wannan azumi kware yana da muhimmanci sosai. Don haka mu sanya ƙananan yara kamar misali gobe su yi wannan azumi. Wannan shine abin da yake musulunci. Amma dukkanin irin abubuwa na al'ada da bukukuwa irin na bid'a da ake a waɗannan kwanaki ba su tabbata ba, ba addini ba ne, maguzanci ne jama'a. Domin a tarihi akwai waɗanda ake cewa nasiba, akwai kuma rafida. An-nasiba ko an-nawasib su ne mutanen da ke nuna ƙiyayya ga iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, danginsa kuma tsatsansa. Mun sani Sayyidina Ali radiyallahu anhu suna da ƴaƴa da yawa, Fatima Allah ya ƙara mata yarda. Akwai Al-Hasan wanda shi ne babba, ko sai ƙaninsa shi ne Al-Husayn. Waɗannan mutane guda biyu manzon Allah ya tabbatar cewa su ne shugabannin samarin gidan aljanna, sayyida shababi ahlil janna. Al-Hasan da Al-Husayn gaba ɗaya suka ce su aka yi shi Al-Hasan ta hanyar guba, Al-Husayn ta hanyar kisa. Sai dai musulunci bai taɓa aje wata rana ta musamman ta yin juyayi ta tunawa da mutuwar wani ba, hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne akramul khalqi inda Allah, Allah bai taɓa sanya wani yinin da za a ce a musulunci ana tunawa da ranan da wani ya mutu ba. Wannan addini maguzawa ne. Tunawa da biki ko zaman makoki ko baƙin ciki ko juyayi wani duk ba shi da asali ko tushe a musulunci. Da haka su nawafil sai suka ɗauki nasu hanyar, shi ne duk ranar goma ga wata idan ta zagayo, wanda ranar ne aka shi Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara mishi yarda, sai su fara yin bukukuwa na murnan kashi shida aka yi. Suna yanke-yanke, suna fuska ƙirƙirar hadisai na ƙarya cewa ranar Ashura yana da muhimmanci a yalwata wa iyali, a yi ɗinki, a yi waye-waye, a yawaye mutu ya tashi. Hadisai na ƙarya gaba ɗayansu babu wani hadisi ƙwaya ɗaya tal da isnadinsa wanda ya inganta zuwa ga manzon Allah. Cewa manzon Allah ya ce a yalwata wa iyali da irin abubuwan da ake yi. Mun san wannan ko mu sani ba? Mun san wannan a tarihi, ana yin cika ciki a ƙasar Hausa. In da da ne yanzu yau za ga an yanka saniya, an yanka kaji, an yi waye, to asalin wancan tsohuwar bid'a ce ake koyi da ita ta annawasib. Dan dama ƙa'idar duk wani mai bid'a bayan ya ƙirƙiri bid'arsa a addini, to kuma sai ya ruga a guje ko dai ya ƙirƙira mata dalili. An gane wannan, ya ci wannan abin addini ne, ko kuma ya ƙirƙiri wani abin da dai al'umma za su ta fama da wannan ciwo na wannan bid'a a cikin addinin musulunci. Da ka lokacin shi sake wannan abin da ake ce ma cika ciki, mun taso muna yara mun san wannan. Amma da ilimi ya zo aka karantar da mutane, sai zama abu makar kamar ma an fara mantawa ma da shi. Wannan ɓangare guda ke na annawasu, su ma waɗannan fatattu ne, abinda suke yi ko ba addini ba ne. Sai ɓangare na biyu su ne ash-shi'a ar-rafida al-ithna ashariya, su ne shi'a masu imamai goma sha nawa, goma sha biyu. Su kuma a wannan ranar juyayi ake yi da tunawa da mutuwar Husaini, da yanka juna, da yanka kai, da fasa kai, da zubar da jini iri-iri, da abubuwa da yi na rashin kan gado na maguzanci irin nasu na addinin Iwan wanda ke ƙasan Iran tun a ainihin wato jahiliya. Za ka suna tunawa da irin waɗannan abubuwa da suka faru a tarihi da sauransu, har wasu bidiyo zaga ana yi na karerai a kafa tutoci a yi abubuwa iri iri waɗannan duk waɗannan batane jama'a su ma waɗannan in sha batattu ne dan addinin musulunci ba addini bakin ciki bane babu wani addini da ke raya ainihin wato bakin ciki ko tunawa da wani abu da damuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi ya ku jama'a duk wanda wata musiba ta same shi to ya tuna da musibar mutuwata mutuwata ta fi girma akan duk wata musiba da za ta sami wani musulmi amma ka taba jiya an ce yau za a yi bikin tunawa da ranar mutuwar manzon Allah Abubakar fa Umar fa Uthman fa Ali fa tsakanin Ali da Hussein wa yafi wani tsakanin shi da mahaifinsa wa yafi daraja ne aya kamata ka tambaya ko tsakanin shi da mahaifiyarsa wa yafi wani daraja tsakanin al-Hussein da mahaifiyarsa na Fatima amma ba ka taba ji an ce ana yin wannan ba amma wancan saboda wata manufa wacce mun karanta a littafi ba kuma yi ƙarin bayani ta ba an gane wannan abubuwa ne irin na wannan kuma ka je yanzu kai googling akan YouTube in kana jin larabci kai man qatala al-Hussein ka rubuta wannan man qatala al-Hussein ka je ka bukaisi in shi'a da kansu da kansu malaman zaka sani cewa ai ba wanda ya kashe Hussein sai mu ɗan shi'a mu kashe Hussein mu da iyayenmu akwai na clips din kaje kan YouTube suna nan da yawa ni na ji wanda bakin malaman su kuma malaman Rafida ne ba din kun yi ba saboda in kaje kan tarihi su Shamiru ibn Zaljushan da su waɗanda suka rungumi kashe Al-Husayn a wajen yakin ai shi'atu Ali ba ai shi'atu Muawiya bane ko mu ce ba magoya bayan Muawiya bane ke Sham ballantana ma a ce su ne a'a waɗanda dai suka rubuta mishi wasiƙan cewa ya zo ɗin za su taimake shi su ne dai suka yi sanadiyyan ainihin wato kashe shi an gane wannan kuma an samu shi ne daga ahlul bait daga bakin su Ali ibn Zain al-Adilin an gane da irin su Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ina fata mun gane wannan da irin su Ali Sajjad da sauransu dai daga cikin ahlul bait da Fatima bint al-Husayn da sauransu suna cewa waye gayyace mu in ba ku ba kuma waye tozarta mu in ba ku ba waye zubar da jinin mu in ba ku ba hatta shi kansa al-Hasan bayyarsa al-Husayn sai yake cewa wallahi Muawiya yafi min alkhairi fiye da ku waɗannan mutane a shi'a da sauran maganganu waɗanda sun tabbatar ga bakin ahlul bait Allah ka tare mana imani dan haka maganar abin nan yanka kai maganar zubar da jini maganar bukukuwa a cika titina da bakaƙen kaya ana ife ife ana tsalle ana buga kafa ana wa Hussein wa Hussein ma duk ba musulunci bane in ka ga ana wannan to magudanci ne magudanci ne ba shi daga cikin abin da musulunci ya yi yin wato sanya a matsayin addini addinin manzon Allah shine ayi azumi kuma azumin nan za a yi shi ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imomin da ya mana da kuma irin abin da ya faru da annabi Musa alayhi salam ranar shi da Allah maɗaukakin sarki ya tsirtar da shi daga sharri na Fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi don haka wanda kuma uzuri ya hana shi wannan azumi misali kana nufin yin azumin nan ko amma ba ka da lafiya kana fama da matsalar ulcer ko matsalar hawan jini ko matsalar kaza da kaza in dai akwai niyyar yin azumin kuma ka saba kana yi a rayuwarka to ka yi nufin yin azumin ko da ba ka yi ba saboda me kuma Allah zai baka ladan wannan azumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi hadithin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito laban hadithi na 2996 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza marida al-'abdu aw safar idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa abin da ya kasance yana yi a halin zaman gida da kuma halin kasantuwansa mai lafiya idan ko baka da lafiya Allah zai baka wannan lada ko kana halin tafiya ba za ka yin azumi ba Allah zai baka me sai baka wannan lada insha Allah dan haka muna fata Allah ta'ala ya samu dashi don haka jama'a wannan yana da muhimmanci kware da gaske ya zama cewa ainihin wato mun yi wannan Allah ya madaukakin saki ya raka din da alkhairin duniya da lahira Allah ya ba mu ikon yin waɗannan azumomi Allah kuma ya sa ya zanto alkhairi a gare mu Allah ya sa ya zanto kankara ne na zunube a tare da mu Allah muna roƙonka ka dace da mu da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abin da na faɗa daidai Allah ya sa ni fatan a cikin lada wani ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mini da ku Allah ma dauka cikin da lafiyar da akhirin dunya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك نعم عليكم السلام
مكرمه مصلاه في اخر مكرمه
نعم
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
لكن سنتي دليل يا قوي روك شنو قرانك انا صلى الجمعه اول يوم مكرمه ويا ربنا يبارك في الاخر مين تاوس تو سيدو من ينزو sauye ku da cewa goma sallah ne juma'a a wannan masallacin ba su
to gaskiya wannan matsala ce wacce take mai rudani kware da gaske al-aslu babu wani masallaci da za a yi bi kebanci a ce shi wannan za a yi juma'a ko ba za a yi juma'a a cikin shi misali masallaci ne kuma salawaci sai bukata ta kasa ta ce to za mu yi masallacin juma'a ba shi ranar juma'a ba misali amma ya zama akwai maslaha ta addini wacce ke tabbatar da ya cancanci a juma'a kuma juma'a dama daga mutum ɗaya ne mutum biyu ne zuwa mutum goma kuma an kai shi ke na da ka a juma'a a masallaci ina fata an gane illa iyaka idan abu ya zama ainihin wato yadda ya zama misali makarantar tana da ɗalibai masu yawan da ba za a iya kai su masallaci ba kuma manya ne juma'a ta zama wajibi a kansu babban wuri to in ya zama haka
liman
da yake
zuwa daga
shi ba
wai kuma da nuna ba
tsari dai shi ma ya zama limamin juma'a to ko da ya yi hakan da gaskiya ba a cewa masallacin sa bai yi ba sai dai idan ya yi masallacin da nufin raba kan al'umma ka gani yawwa idan ya yi masallacin shi da nufin raba kan al'umma ba wai maslaha ba ce ta al'umma ta kai ga ya zamto an yi wani masallacin shi ya je buɗe na shi saboda ya raba kan al'umma musulmi to tsakani ga Allah wannan sai a ce ya saba wa Allah kuma dole a mai da shi kan abin da yake shi ne asali a musulunci amma idan ba ya kama da wani mummunan niyya ko ba a fahimta ta a cikin aikinsa ba bukata ce ta ƙaru misali ba wai yau masallacin juma'a ke ta ba za mu masallacin juma'a ba idan gari ya yi girma yanzu garin da masallacin juma'a nawa ne kuma akwai masallacin da baya cika akwai shi babu illa iyaka ka'idar juma'a ba a san yawan masallacin don ana son ne ya zama ana yawan haɗuwa da juna a haɗu da yawa yadda za a gaisa da juna a sada zumuncin juna ba wanda ba zai iya sun haɗu ba kamar idi shi yasa ba a san ya galgala abin ya zanto an yi wa addinin musulunci a yaga ina fata ka fahimta da ka ko da an yi sallah wurin baya hana Allah ya karɓi wannan sallah sallah ta yi an gane wannan amma idan an yi da wata niyya ce ta raba kan al'umma to sai da masjidi dira sai masallacin da aka kira shi da raba kan al'umma ka ga wannan ko bi halitta a cikin sallaci ba amma shi ma sai bayan bibiyan na so shi da kuma bibiyan abin da ya faru an iya tantance asalin da yake ne ba kuma idan san girma bi sai dan ka san akwai irin wannan wani malamin yana son shi ma a ce limamin juma'a ne dan haka tunda an hana shi a wani masallaci yayi kwadayi yayi kwadayi an hana shi shi ma sai ya kirkiri wani abu sabo dan shi ma ya samu dama a ce shi ma limamin juma'a ne akwai wannan da yawa ka wannan ba za a bar shi ba ba ku mutane ne za ku hukunci aka hada sai a hada shi shugabanni ni na karkashin wata kungiya ce misali na karkashin jama'atu ne ko ina karkashin fitiyanu ko ina karkashin izala na jos ko ina karkashin izala ta kaduna ko ina karkashin jindillahi duk wata kungiya da yake sai a hada shi da shugabannin a kira su a yi zama meyeye maksudi ko menene abin da ya faru dan a gane meye dalilin ba wai a tada hankalin mutane ba kuma cikin ruwan sanyi sai a kokari a magance wannan matsala amma ba wannan babu wani matsala ko mutum ya sallaba a cewa da uba amma dai mutum ya je masallacin da aka saba yin juma'a na kullum na koda yaushe dan ya kori shubha kaga na tunanin an yi dan Allah ba idan Allah ba dan rigima ko ba dan rigima ba wannan baka da wata matsala akai an gane wannan saboda haka wannan shi ne abin da ke gani insha Allah wallahu a'lam wallahu a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته